إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار وبعد فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا غوديا ga Allah madaukakin sarki wanda ya halice mu ya rayar da mu cikin addinin musulunci kuma ya kawo mu wannan rana Lahadi daren Litinin wanda ya dace da 28 ko ga watan 3 shekara 1447 ga hijirar manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da 21 ga watan 9/2025 muna cikin garin Azare muna godiya ga Allah da ya bamu ikon haduwa a wannan dare a wannan masallaci na alkitabu was sunna nas'alullaha an yaj'alana min ahli alkitabi was sunna wannan karatu muna yi ne a karkashin shugabancin shugaban majalisar malamai ta kasa Sheikh Muhammad Sani Yahya Jigir Hafizahullah kuma wannan wato jama'a da suka shirya wannan karatu su ne bangaren matasa wanda mun san wannan wato committee ne mai zaman kanta domin inganta rayuwa ta matasa a addinance da kuma duniyance Allah ya saka wa malumanmu da suka karantar da mu iyayenmu da malumanmu da suka riga mu kuma Allah ya gafarta musu wanda ya assasa wannan kungiya a Sheikh Muhammad Sheikh Sani Sheikh Ismail Idris bin Zakariya rahmatullahi alayhi muna roƙon Allah ya sanya kabarinsa Allah ya ɗaukaka matsayinsa a cikin rahamarsa sauran malamanmu da suka riga mu malaman da suka karantar da mu karatun allo ko a karatun islamiyya ko a karatun darasi a halaka cikin masallatayya duk muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi kuma ya gafarta mu matansu maudu'in mu shine wato ingantaccen ko kuma in ce siffa ingantacce game da wato matashi ko matasa musulmai a mahangar addinin musulunci wannan marhala ce mai girma maudu'in matasa kuma mawdu'i ne da ya kamata a shirya mata ire-iren waɗannan muhadarori domin halin da yau matasa suke ciki. Shi dai marhala na shabab wata fatara ce zamaniya, wani lokaci ne da mutum zai zo ya samu wannan lokacin ya wuce. Wannan lokaci ne wanda yake yana da kima, yana da matsayi a rayuwar mutum. Marhala ce da mutum zai samu ƙarfin jiki da kaifin hankali da kuma jin daɗin kowane abin da ake jin daɗinsa. A marhalan nan mutumin da Allah ya dacar da shi ne kaɗai zai tsira, amma in ba haka ba da yawa sun halaka, Allah ya kiyaye. Marhalatu shabab marhalatu quwwatin baina dha'fain, marhala ce na ƙarfi, ƙarfi guda tsakanin rauni biyu, rauni na yaranta da kuma rauni na tsufa. Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba. Allah shine wanda ya halice ku, wato kuna cikin rauni. Lokacin da aka halice mu kowa, yakhruju min batni ummihi la ya'lamu shay'a wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Ba abin da ka sani haka aka haife ka, ba ka iya kifta idanka, baka san me daɗi ko rashin daɗi ba a wannan raunin, baka san ina ake samun kuɗi ba, baka san ina ake tara kuɗi ba, baka san me daɗin duniya ba, amma Allah ya kiyaye ka, ya rayar da kai ka zo wannan marhala na shabab. Sannan baka ankara ba, zaka ga ka tsufa, wannan kuruciyar, wannan ƙarfin duk zai kauye zama babu. Ka zo kana ana gaishe ka kana cewa waye ne, baba ina kwana, me kace, ana ce gashi nan ina yake, ba ka jin daɗin komai. Summa nukhrijukum tifla summa litablughu ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhali al-umri likay la ya'lama ba'da ilmi shay'a. Wannan marhala ta zabartaka, marhala ce wadda wato ya kamata mu kula da ita matukar kulawa, saboda ashabab hum rijalul ghad wa aba'ul mustaqbal, samari matasa su ne ba manyan mutane na gobe. Bahaushe na cewa yara manyan gobe ko, sannan su ne iyaye a lokuta na gaba. Saboda haka akwai wata muhimmiyar abu na kula da su a janibin ba su tarbiyya da tanada su domin fuskantar abin da za su fuskanta a wannan rayuwa. Wa fi salahil shabab salahul umma, idan samari matasa suka gyaru to al'umma ta gyaru, in matasa suka lalace al'umma ta lalace. Daga nan za mu san cewa lalle akwai wajibi akan al'aba wal murabbin wal usra wal madrasa, iyaye, jama'ar anguwa, makaranta, dangi, duk muna da haƙƙi don samar da saurayi na gari wanda ya san Allah ne abin bautansa, wanda yana alfahari da musulunci, wanda yana da kyakkyawar manufa ga al'ummar da ke cikinta. A wannan lokacin za mu ga al-islam yahtammu bihadhihi al-marhala, addinin musulunci yana ba da kulawa, matukar kulawa ga wannan marhala wato ta shabab. Za mu ga ayoyi a cikin Al-Qur'ani, Allahu jalla qudratuhu yana bayani akan matasa, yana bayani akan Annabi Ibrahim alayhi salam, lokacin da ya zo ya yi musu wa'azi ba su ji ba, ya karya gumakansu suna cewa qalu samina fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, mun ji wani saurayi yana ambaton gumakanmu da sharri, inda yake cewa tallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Ibrahim lokacin da ya karya gumaka yana tsoho ne ko yana saurayi? Yana saurayi, maji ƙarfi a wannan lokacin ne ya rusa wannan gumakan. Wannan ya nuna ashe saurayi yana da matsayi babba da zai ba da gudunmuwansa wajen kafa tauhidi da ruguza shirka da abin da ya kama da su. Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma yana cewa ma ba'atha Allahu nabiyyan illa shabba, Allah bai taɓa aiko da wani annabi ba face yana nan saurayi cikin ƙarfinsa. Sannan kuma wa ma utiya al-ilma alimun, ba taɓa baiwa wato malami ilimi ba illa wa huwa shabbun, sai yana cikin kuruciyarsa. duk wanda yau za a nuna shi da yatsa a ce wannan malami ne wanda ya kai ya karantar ya kai ya bada darasi ya bada fatawa zaka tarar cewa yayi amfani da kuruciyarsa wajen wato neman ilimi da juriya ga duk wahalan da zai sha kafin mutane su zo su ce yau muna da malami bari mu zo mu zauna a gaban shi a shekke na marhala ta shabab marhala ce da ya kamata mu mai da hankali gare shi ko gare ta domin samar da al'umma masu nagarta idan muka dubi kisar annabi yusuf alaihi salam saurayi ne a kuruciyarsa Allah ya jarrabe shi da jarrabawa iri-iri domin Allah ya kai shi wannan marhala ta annabta sannan kuma wato ya nuna darasi ne ga mu al'umma annabi yusuf alaihi salam yana nan bai ankara ba ya ga kansa cikin wani yanayi na jarrabawa matar sarki ta neme shi da fasikanci amma me ke cewa qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun a wannan lokaci yusuf alaihi salam an neme shi da fasikanci da matar sarki wacce ta kai inda ta kai ta shiga ta kulle kofofi Allah madaukake ce wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak ta kulle dukkan kofofi wa ghallaqat al abwaba ba kofa dai bane ba wanda zai gansu amma duk da haka Yusuf yace ina tsoron Allah ina samarin mu na yau yayin da mata suka neme su da lalata me an san da zaku basu shin zaku ce ma'adallah ko kuma dai abin da zai faru Allah ya kiyaye kafin mu shiga zuwa shabab as-salih wato saurayi na gari wanda yake mai amfanin kansa da al'ummarsa da addininsa aka ce bididi haya tabayyana al-ashiyahu wasu abubuwa sukan bayyana ne idan aka samu kishiyoyin wannan abin me yake bata samari ne yanzu me yace matsalar mu na samari a yau zamu ga samari sun yi ragonci sun yi kasala ba sa so su yi aiki a da samari da matasa su suke taimakawa iyayensu matansu da mazansu mata suna taimakawa iyaye a gida maza suna taimakawa iyaye a waje zuwa gona zuwa kasuwa zuwa ayyukan gini da wanki da sauransu matasa suke wa iyayensu me ya faru yau abu ya canza ba a ga matasa sai a wurin lalaci sai a wurin kasala sai wurin sabon Allah me yake kawo haka matsala ta farko al-i'radu 'anil kitabi was sunnah juya baya ga alqur'ani juya baya ga sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam yakan zama dalili yakan zama matsala ga samari su kasa gane ina suka fuskanta domin alqur'ani shine zai kama hannaye mu gaba daya zuwa tudu na tsira sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ita take haska mana hanya mu bi Allah da manzo alaihi salatu wassalam yayin da aka bar alqur'ani da sunna aka je an kasa fahimtar ina aka dosa an koma wajen turawa ko an koma wurin ɗan kwallo ko an koma wurin ɗan finafinai ababai iri daban-daban yau matasa da yawa zaka ga sun shagaltu da irin wannan me yasa saboda kaucewa alqur'ani kaucewa qur'ani kuma hatsari ne kamar yadda Allah madaukake ce wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm alqiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika alyawma tunsa wato ran tashin kiyama za a tada mutum yana makaho me yasa saboda ya maida wato alqur'ani a baya ya juya alqur'ani baya kafin ma kiyama anan duniya rayuwa ba za ta yi dadi ba yau da yawa matasa rayuwarsu ba ta dadi hankalinsu a tashe me yasa suna da burin da ba sa iya cimma wannan burin da kuke da shi wannan kwadayin da kuke da shi wasu daga cikin matasa ba duka ba me ke kawo musibar nan ta yi karfi a jikinku saboda juya baya da kuke ga alqur'ani amma idan kuna karatun alqur'ani kuna sauraron fassarar alqur'ani a gaban malamai masana alqur'ani za ku ji cewa wato Allah madaukake yana cewa wa ma tadri nafsun ma za taksubu gada ba wanda ya san me zai samu a gobe ba ba wanda ya sani ashe in ka san cewa abin da zaka samu gobe Allah ne kadai ya sani baraka ta da hankalinka ba sannan idan ka san cewa Allah shine mai bada arziki baraka ta da hankali ba sannan in ka san cewa idan akwai rabonka a waje ko a abu ko a ina sai ka same shi ya bunin ya innaha in taku mithqalu habbatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah idan kana sane da wannan zaka samu natsuwa. Ku duba zamanin da suke karatun Alkur'ani, suna halartar majalisai, suna karatu, suna zuwa wuraren wa'azi, ku ga rayuwarsu suna cikin natsuwa tare da basu da komai. Me yasa? Saboda suna tare da Alkur'ani. To anan abu na biyu da yake zama musiba shine shedan, Allah ya la'ance shi. Shedan yayi alƙawari gaban Allah, yace fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Yace yana rantsuwa da ikon Allah da ya wato batar da shi daga tafarkin sa, lalle zai zauna a hanyar shiriya ya toshe mana duk inda zai zama shiriya. Shedan zai tsaya sai ya hana mu, bai tsaya anan ba, sai ya ce tun mala'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajru aktharhum shakirin. Yace zan zo musu ta gaba, ta dama, ta hagu, ta gaba, ta baya, duk wannan kusurwa shedan sai ya zo. Anan min bayni aydihim wa min khalfihim, ba shedan zai zo ne kana kallon sa ta dama yace zo ka bi ni, ko ta hagu zo ka bi ni, ko ta gaba ko ta baya, a'a, wannan tanwi' subud dalala, wato nuna mana hanyoyin da shedan yake bi wajen batar da al'umma suna da yawa. Wani za a zo masa ta kudi, wani za a zo masa ta mulki, wani za a zo masa ta mace, wani za a zo masa ta son shahara, wani za a zo masa ta TikTok, ko kowa za a zo masa inda za a zo masa, wani kuma za a zo masa ta barin sallah, shi sallah din nan ne bai ya so yi, wani kuma musibar sa azumi, Ramadan na kamawa sai ce arsa na ya tashi. Wai akwai wani gida ma ana sayar da dan wake a gidan, wai gidan masu alsa. Da Ramadan fa mutum yana aiki da rana, zaka ga ya shiga wancan gidan. In ka ce me ya faru sai ya ce ina da alsa. Alsan bai tashi sai cikin Ramadan. Saboda haka shedan yana da hanyoyi da yawa da yake zuwa na batar da al'umma. To me ya kamata mu yi a marhala na samari? Lalle ne mu karanta addu'o'i da Annabi alaihi salatu wassalam yake koya mana na neman tsari daga sharrin shedan ta kowace irin hanya. Abin da yake bata samari akwai fasadul walidain, lalacewar iyaye biyu. Da yawa wasu samarin lalacewa kan same su ne idan iyayen suka lalace. Lalacewar iyaye na faruwa ta hanyoyi da yawa, daga cikin iyayen su zama ba su da addini. Kullum uwa tana zagin uba, uba na zagin uwa, ko a kama dukan juna. Dan da zai tashi anan yaushe zai samu tarbiyya? Da zai aiki, wato uba zai aiki ɗansa, kaje ka sayo min taba, ko kaje ka sayo min janki, ko wasu abubuwa ne na maye. Yaushe wannan yaron zai samu tarbiyya? Ya uwa, ɗa yana ji za a karbi kuɗin cefa ne, yana kallo uwa za ta yanke kuɗin a je a sayo abu ba tare da ta bada wannan kuɗin duka ba, wannan yaron ana koya masa yanke kuɗi ko ba a koya masa? Shi ma zai fara. Me yasa? Saboda lalacewar iyaye. Uba yana bacci bai sa shi sallar asubahi ya je masallaci, yaushe yaro zai koyi zuwa masallaci a sallar asubahi? Saboda haka lalle ne idan ƴaƴa suka lalace to a duba akwai barna daga gidan. Sannan kuma fasadul mujtama, idan jama'a da muke ciki a cikin gari, a cikin anguwa suka lalace, ya zama babu mai tarbiyya a ciki anguwa gaba ɗaya, daga ɗan kwaya, daga mashayi, daga barayin waya, daga ƴan su ara suka, ina za a samu tarbiyya a wannan mujtama? Ko kuma anguwa ƴan sunuka ne a cikin anguwan, ko kuma gidajen finafinai ne, gidajen kullon kafa ne? Yanzu nan muna kwana a wata anguwa ba ai nisa ba, naga an jingina allo Manchester United da waye za a buga match, an jima za a shiga kallo, ga masallaci babu receipt, babu ticket, ba biyan kuɗi, ka zo ka saurari maganar Allah da Annabi, wani za ka ji yayi masa nauyi. Amma idan ka kira su zuwa wancan zai je da sauri, kuma kuɗi zai biya, tare da haka za a yi nasara akan club din da yake so, zai fita da ɓacin rai, ya je kwanta da ɓacin rai. Babu yardan Allah, babu yardan manzon Allah, babu yardan da zai samu cikin jama'a, sai dai abin da yayi na nisantan Allah subhanahu wa ta'ala. To idan jama'a anguwa suka lalace, to lalle ne dan da zai tashi anguwan nan zai lalace. Sannan kuma alqarinus su, mummunan abokin tafiya. Idan mutum yana da aboki wanda ba na kwarai ba, saboda haka dole mutum ya duba wa za ka yi abota da shi, a makaranta ne, a kasuwa ne, a wajen aiki, a majalisa? Kai abota da wanda ganinsa zai koya maka tsoron Allah, wanda ganinsa zai tunatar da kai Allah, wanda in ka manta zai tunatar da kai, in ka tuna zai taimaka maka ku yi nasara. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana hadisinsa mai girma illar abokin banza yana cewa masalul jalisi salih wal jalisi su ka hamil misk wa nafihil kir misali abokin girki da abokin banza kamar mai sayar da turare ne da kuma makeri mai busan zigazagi yace hamil misk mai sayar da turare in kai abota da shi in ma ayyuhdiyak ko dai baka kyauta wa in ma tabta amin ko ka sai a wajen shi wa in ma tajribil hurihan tayyiba ko ka ji kamshin turaren yana bugunka ba kamshi ake bukata ba turare amma in kai abota da makeri ba in ma yibrika thiyabak ko dai ko ne ma riga da tartatsin wutan wa in ma tajribil hurihan muntina ko kuma ka ji wari na abin da ya zuba a cikin wutan na roba ne na kashin jaki ne da wane ne zaka ga wato wari na tashi a cikin wato wannan wutan da yake hurawa haka idan ka zauna da mutumin kwarai in ka zauna da mai karatun alqur'ani kana sauraro zai ce zo mu je mana kai maka fara karatu mana ni ka san ka fara karatu na dalilin aboki na ne lokacin da nayi karatun alqur'ani nayi karatun allo sai na dan zame zuwa kasuwanci aboki na da muke karatun allo shine yazo ya same ni yace shi ba ya ji Sheikh Muhammad Abba Aji yake cewa wanda bai karanta kawaidi ba bai san farilla da sunna ba bai da sallah nace to ai zama bai same mu ba a lokacin na sai kawaidi sile biyu ne ko sile biyu da sisi a lokacin muka fara karatu saboda haka ashe abokin zama ne da Allah ya kiyaye ba idan da wanda yake barawo ne ko mai shaye-shaye ne ko mai shan solution ne ya zo ya abota da ni me zai faru saboda haka ba uwar da ta haifi ɗanta barawo ko mashayi ko ɗan liwaɗi ko ɗan zina ko ba inda iyaye suke haifan ɗa lalatacce amma lalacewa zai zo ne ta ina ta abokan banza saboda haka falyanzur ahadukum man yukhali kowa ya duba da waye zai yi abota kar ka ce ai mun saba da juna ai kaza a in ka zauna da shi zai tunatar da kai Allah in kana sabon Allah zai hana ka zaka ji ko kai zaka iya tuna a cikin abokananka wanda yake taimaka maka akan ayyukan nabin Allah ko ya mutu zaka dinga tunawa da shi ko ya ce ka zo mu je masallaci ko zaka wani abin da bai dace ba zai ce a karkai bai dace da kai ba irin wannan suna da yawa me yasa wajen zaban abokin zama nan ne za a yi nasara ko kuma za a lalace sannan daga cikin abin da yake bata mana samari akwai gina al-ghina wadata idan aka samu wadata a gida uba yana ganin yana da wato isa ga motoci ga dukiya ta ko ina a barwa yaro mota a bashi kudi ya fita lokacin da yake so ya dawo a lokacin da yake so sai kaga ya sha wani abu ya juki ya je ya kada wani tsoho ya kashe an debe shi an kai shi police station baba zai yi waya wannan dana ne fa a alhaji ashe danka ne to shikenan ai wannan kesin sai dai a rufe shi shikenan ya kashe mutum ya kashe banza me yake sawa saboda yana da kuɗi wadata saboda haka idan kana da wadata wadata ba wauta bane jarrabawa ce Allah madaukaki ya baka kuɗi ya baka wadata ya baka matsayi don ya jarrabe ka ne zaka bi shi a ciki ko zaka saba masa sannan kamar yadda wadata ke zama musiba a wasu gidajen haka talauci ma musiba ce a wasu gidan talauci ya kai talauci uba ba ya da abin da zai ciyar da ɗansa makaranta ya kasa biya ɗa an kore shi a makaranta babu sana'a babu abinci a gida in ba kiyayen Allah ba sai sai zai je ya sata inda musiba za ta yi girma a ce uban yana goyon bayan ɗansa ya zama barawo ko yana goyon bayan ƴarsa ta zama karuwa akwai ɗan da ya zo yana tambaya yana cewa gashi fa ƙanwata tana fita tana yawo tana hira da samari a waje kullum ina mata faɗa sai babana ya ce kar in matsa mata abinda tana kawowa ni ina kawowa ne to aina take samu abinda take kawowa kaga me ya kawo haka talauci to talauci ba wauta bane talauci jarrabawa ce daga Allah annabawan Allah akwai talakawa da yawa cikinsu masu gudin ne kaɗan a ciki saboda haka talauci jarrabawa ce ka yadda cewa Allah ne jarrabe ka in ka haɗu da talaucin duniya kai addu'a Allah ya raba ka da talaucin lahira amma ba haka ba da yawa akan samu matsala a wajen talauci in ba talauci ba zai kai ga wato abin faɗin suna da yawa talauci ne ke sa uwa za ta tura ita ta je ta ilalata talauci ne zai sa uba yana kallon ɗansa ya kawo kayan sata ya sa a gida azu ana neman shi sai ya ce bayyana kashi aje a salwantar da abin azo a ce fari a gida a ci to in an ci gobe fa kullu an nika cin sata kenan kayan sata sannan kuma al-mukhaddirat ababan maye hadith wala haraj ababan maye hatsarinsu al-qur'ani ya gaya mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana Allah madaukaki a cikin ayar ma'ida yace ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم ممتهون أتكوا إن آيو قدابيو ألا أنون من حرم تنجيا أين بيان سوزنا ديوا أما الشاهد الخمر جيا حرام أنس القرآن كما أن الله مدى كي يتمنى شيطان يناسوني أوجين جيا دتاتا دنن yanzu ya sa gaba da kiyaya tsakaninmu ya hana mu sallah ya hana mu ambaton Allah shin yanzu ba za mu hanu ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullu muskinin haqamrun wa kullu khamrin haram duk wani abu da yake sa maye giya ne duk giya haramun ne wannan abu hayaki ne sheka ake kamar wiwi a ruwa ake sha kamar benelin ko ruwa kamar giya ko burkutu ko kuma dai kamar solution ne ake zuka a ko kamar jinki ne ana sa a hanci ko kamar kokin ne shi ma a sa a hanci ko allura ne da ake sawa a jiki ko gum ne kun san gum ko kusan shi kun san gum wani abu ne kun san shi bai yiwa sunan ne ba ku sani ba wani abu ne ana zuba a baki sai a rike ba a hadiya kun sani mu a wajen mu ana ce masa gum saboda in ka zuba a bakin ka za ka yi gum ba za ka yi magana ba dukkan su haramun ne me yasa suna tasiri ga hankalin mutum suna kai ga bugarwa kuma duk abin da zai bugar akwai cutarwa amma yau ka duba makiya samari makiya al'umma makiya addini ka duba yadda suke shigar da kayan maye yau ba abin da yake da arha a wajen da ake sayarwa kamar makamai na kashe mutane da kuma irin waɗannan ababan maye duk waɗannan ɗan ta'adda da kuke ji ake abubuwan nan wallahi ba da hayyacin su bane ana kai musu su sha abin sha mutum ko mahaifinsa ne a gaban shi zai kashe me yasa don bai da hankali to waɗannan ababan da suke kawo maye sun halakar da al'ummar mu sun haukatar da samari sun haukatar da mata kai wasu dattawa ma ba a bar su ba a baya ba mata aure ba a bar su a baya ba saboda haka ai hattara iyayenka sun haife ka sun rene ka sun sa maka suna mai kyau sun kai ka makaranta sun yi maka wannan suna fatan wata ran zaka zo ka amfane su ne amma iyayenka ba su haife ka don ka zama shayi ba za ka yaro yana da hankali an jima can ka gan shi mahaukaci ga baba bai da karfi shi kuma ya bugu da wanne za a ci ya ta marka ta dauke ka ciki wata tara ta shayar da kai shekara biyu duk dawainiyar da ta yi sakayyar shi ne ka je ka bugu ka zo ka fada mata a tsakiyar gida me kai na taimakawa ma iyayenka kafin lokaci ya wuce a cikin nan akwai wanda iyayensu sun rasu ko babu inda za ka tambaye su me kuka yi na taimaka musu za a ce to ai ba mu samu dama ba wani bai taimaka musu ba don me don a lokacin yana yaro wani bai taimaka musu ba don a lokacin baya da shi amma malalaci shine wanda bai taimaka musu ba a lokacin yana cikin maye ka sha abin sha a ji a kulle ka babanka yanzu yana bin police station don ya je belin dinka yoshi za ka yi hankali a kiyaye abun maye kai duk wani sinadarin da ke ƙara ƙarfi ba kuna sha ba ababai da wani suna ƙara kuzari bawa hos ne fearless ne ko wane ne ko ai ta sha wani zai sha gurba uku wani zai sha gurba biyar Allah da ya halice ka shi ya halice ka da irin wannan kira shi ya sa maka lokacin bacci ko waja'alna nawmakum subatan ay rahatan li abdanikum mun sanya dare ya zama lokacin hutu ga jikunanku ashe Allah ya sani idan kai aiki a ciki ne zaka buƙaci hutu to amma kai lokacin da an ce ka hutan ma sai ka sha wani abu ka kawar da hutun to wannan musiba ce kake karawa kanka ani sanci abin maye sannan kuma fasadu wasa'ilil ilam lalacewa kafofin yada labarai a yau kan bamu da kamar TikTok TikTok ta zama musiba makami ne aka ce silahun dul haddai makami ne wanda yake da kaifi biyu to amma an fi amfani da kaifi mara kyawu akan kaifi mai kyawu yau a TikTok ne zaka ga jahili ya dauka ya nada rawanin malanta yau a TikTok ne zaka ga yaron da bai wuce jikanka ba zaka ji yana rashin kunya ga wanda ya kai kakansa ko ba shi bane a TikTok ne ake karere iri-iri ana cin mutuncin manya ana cin mutuncin malamai har ƴan ta'adda suna da salo a TikTok suna da dama su yi abin da suke yi to TikTok din nan fa Allah madaukakin sarki yace ma yalhizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk kalmar da ka faɗa wallahi bar gani ka aje camera a cikin daki ko ka kafa camera a cikin mota kana fadin abin da kake so ba wanda yake ganin ka ka yada a duniya ba yadda aka iya da kai ana rubutawa za a cire maka rantashin kiyama ga malaika ya rubuta wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhrij lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba saboda haka samari ai hattara ba ma kai magana a TikTok ba kowa yayi magana kai shiru ya wuce Allah ba zai kama ka ba amma in kai comment ko ka shiga kai ma kai magana to Allah zai kama ka in na kallon ne ma in abin da ba daidai bane nan ma ka shiga tarko saboda haka waɗanda suke comments a cikin maganganun da ake yi zaka wani lokaci wani zai yi magana a TikTok ko a Facebook din duk dai gidansu ɗaya ne to wani in kace bari kai duba wannan me ya kamata ai da shi idan ka shiga comment sai kaga maganganun da ake yi din ya wuce misali wani zai kama sunan mutum uwa da uba yana zagi wannan ba ɗabi'ar musulmi bane annabi sallallahu alaihi wasallam yace sibabul muslimi fusuqun zagin musulmi fasikanci ne saboda haka ake yi shiga TikTok ana rashin kunya ana zagi in zaka yi alkhairi kai alkhairi in ba zaka yi alkhairi ba kai shiru yana daga cikin abin da yake bata samari al YouTube maraici maraici musiba ce jarrabawa ce za ga uba ya rasu a lokacin da yake raye muna sallah da shi a masallaci yana bada taimako a masallaci ana meeting da shi a masallaci ana zuwa wa'azi da shi a masallaci idan ya rasu ga yara ba kudin makaranta wannan zai sa yara su daina zuwa makaranta yatima ba kudin da za ta rike kanta za ta dora talla akan yaran nan su yi suna talle yaran nan a haka mazan su da matan su gari neman abinci sai su zamanto fariza su zamanto nama mai dadin ci ga duk wani azzalimi sai kaga ai mace ba ankara ba ta yi ciki yaro ba ankara ba ya lalace ba karatu makaranta ba dauki dawainiyan su ba saboda haka maraci jarrabawa ce sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana muhimmancin taimakon marayu yace ana wa kafirin ya jami yatimi ka hataini fil janna ni da wanda yake renon maraya muna tare da shi a cikin aljanna tare da annabi zaka zauna a cikin aljanna idan ka kula da maraya sannan kuma idan kana kula da maraya kana bashi abinci kana shafa kansa Allah zai sa albarka a rayuwarka Allah zai sa albarka a cikin arzikinka amma zaka ga marayu suna wahala kai kuma ka zauna kana diba ɗayanka kai su makaranta ga marayu ba ruwanka da su ko da sun zo wajenka neman taimako ai babanmu abokinka ne ka taimaka mana ai al'amura sun canza ku je ne gun wani ku je gun wance to kai baka sani ba taimakawa marayu fa security kake wa ƴaƴanka yanzu ƴaƴanka ka dauki dawayen su sun yi karatun sun yi samu matsayin sun yi ilimi ko sun yi kudi waɗannan ƴaƴan marayun da aka bar su suka lalace su waye za su addaba ƴaƴan kudin a shekene mu kula da marayu ba wai su kai muka kadai muka taimakawa ba har kanmu mun taimakawa mun taimakawa kanmu ta wajen neman lada mun taimakawa kanmu ta wajen sama wa ƴaƴanmu zaman lafiya sannan kuma iradul muslimin anhu kawar da kai da masu gyara kawar da kai da mutane suke ga marayu ya sa musiba ta yi yawa saboda haka marayu a taimaka musu idan lokacin sallah ne a duba gurgurun yadda za a iya ko za a yi komiti ne da za a dinka musu kaya ko kuma wasu daidaiku ne su dinga musu su dinga wato taimaka musu ko kunu ko abinci ko kaya ko menene wannan kadan kadan da za a bayar din ko da bai iya biyan bukatun su ba za su ga cewa ku dinna mutanen kirki ne kuna damuwa da damuwar su sannan kuma hurriya almutlaqa wato ba da dama saki da iyaye suke wa ƴaƴansu na su yi duk abin da suke so yaro ya fita a lokacin da yake so ya dawo gida a lokacin da yake so ƴa mace ta fita a lokacin da take so ta dawo gida a lokacin da take so ba a bincike wannan ba karamar musiba bace sannan kuma daurin al'umma daurin usra ya zamu yi musamman da matashi na gari wanda yake da kyakkyawar dabi'a wannan zai kasance ne idan mu din mun gyaru idan mu iyaye mun gyaru to Allah zai gyara ƴaƴan mu shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da mutum ya tashi aure yace wace irin mace zamu aura mai kudi mai kyau mai nasaba sai ce fadbar bi zati din ka auri mace mabuciyar addini to ya za ka auri mabuciyar addini kai baka da addini yanzu zaka ji wani zai zo da Allah mallam a nema mun mace mai addini da tsatsiya mahaddaciyar Qur'ani wacce ta iya hadisi ta iya fiqihu to kai me ka haddace idan kai ma mahaddacin ne sai ku dinga kiyamul laili ko amma kai ka kwanta kana min shari ita tana kiyamul laili baka gani kimar abin saboda haka mu samu bi'a da zamu samu da matasa na gari yayin da zaka yi aure ka auri mace mai addini a gida mai tarbiyya sannan kuma in ka aure banda zagin matarka banda mata addu'ar sharri sannan kuna addu'a walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama budin ga addu'a Allah ya bamu zuri'a da zai bamu matan da zai bamu ya bamu waɗanda za su faranta mana wato ido ma'ana za su za mu ji dadi da ganin su da zama da su Annabi Ibrahim ba yake addu'a lokacin da Allah ya bashi haihuwa yana cewa wajnubni wa baniya an na'budal asnam Allah ka kiyaye ni da ƴaƴana daga bautawa gumaka ba wai ka samu haihuwa yau da yawa matasa haka suke in an yi musu haihuwa sai su doka suna sa a Facebook ko sai ce I was blessed with baby boy ko baby girl ko wai an ba shi abin da Allah ya arzuta shi da ƴa mace ko ɗa namiji wai shi da uwar duk suna nan lafiya wane ne wannan akwai hatsari in ba ku sani ba ka sa akwai wayanda idanunsu ba su da kyawu al'ainu haqqun annabi yace wani zai dauki hoton ɗansa baby jariri jarirai kuma Allah ya sa musu kyawun halitta ko yana sawa wani yana kallon sai la wannan yayi kyau bai sa albarka ba sai kaga ya zama dalili na musibar nan dan zai zama musibar sa shine me ganin da wani yayi masa bai sa albarka ba annabi ya ce halla barakta ba wanda ya gani ya ga wani sahabi ya tube yana wanka da ya gani ya ce kai ban taba gani jiki mai kyau irin wannan ba sai wancan sahabin ya fadi annabi ya ce kuna tuhuman wani ne sai suka ce eh mun ji wani yana ambaton kyawun jiki sai annabi ya ce ta ya ɗayan ku zai kashe dan uwansa me yasa da kaga shi baka ji Allah ya sa albarka ba to rashin sa albarka musiba ce saboda haka ko kai uba in kaga danka yayi maka kyau kace masha Allah la quwwata illa billah in kuma kai wanda ba danka bane sai kace barakallah a gane bambanci idan ka je gida na wani ko gona ta wani ko menene na wani ka gani ya burge ka sai kace tabarakallah ko kace barakallahu bi innaka ni zaka ce masha Allah la quwwata illa billah walau la iz dakhalta jannataka qulta masha Allah la quwwata illa billah sannan kuma ya zamanto wato mujtama mu jama'a na anguwa ko na gari muna taimakawa matasan mu wajen karfafa tunanin su da karfafa hankalin su mu yi abin da zai taimakawa yara wajen kaifafa tunanin su mu yanzu da yawa ba mu san wato ba mu ga kimar sana'o'i ba ka duba in China yanzu da yawa makarantun su ba karatu na rubuce-rubuce suke yi ba karatu na sana'a yara a primary a secondary ana koya musu sana'a skills eh wannan shine wanda mutum zai koyi sana'a ya waye ya rike kansa ya koya wani amma in ka zauna a karatu da bayro da takarda ka je kai degree kai masters kai phd ba za ka yi ka kera a shana ba ko ba shine ba muna da doctors da professors amma tsinken kwakwalwa hakorin nan yanzu ba ma yi me amfani ilimi ka je China ka gani wani wayan da kake amfani da shi yara secondary ne suke yi saboda an ba su kayan aiki an ba su kuma lokaci da ilimi ashe kenan ana bukatar yara a koya musu abu mai amfani yayin da aka zo a cikin anguwa za a yi gidan cinema muna da dakatai muna da lawane muna da manya muna da limami ko a taru a hana ba za a yi gidan film a anguwa mu ba ba za a yi gidan kallon kallon kafa a anguwa mu ba ba za a kafa rumfar sunuka a anguwa mu ba wannan abu ne da yake lalata mana tarbiyyar yaya lokaci ya tafi a banza a bude masana'anta wurin koyon sana'a kwado da linzami ne ɗinkin hula ne ko kafinta ne kowane irin aiki a koya wa yara abin da zai amfane su wannan jama'ar anguwa ne za su yi sannan kuma at-tadrib 'ala al-mas'uliyya lalle ne iyaye da mutane anguwa mu nuna wa yaranmu wato ɗaukan ɗawainiyan kuskuren su al-mas'uliyya wannan abin hakkinka ne kai ubatin a gida zai iya koya wa 'ya'yansa misali sharan gida misali wanke mota ko zuwa tefari kasuwa ana iya a raba tsakanin yara kai aikinka kullum ka wanke mota ko kuma wannan satin ka wanke mota wancan satin ka yi sharan gida wancan satin ka je kasuwa wannan ma kaza wannan ma kaza kaga ka raba musu aiki kowa ya san meye mas'uliyarsa lokacin da abu kaza bai faru ba waye ne bai yi ba asa wanda bai yi ba amma idan ka bari ka razibe ba wanda ya san meye kamata a yi aikin da kuma kowa zai yi shine aikin da ba wanda zai yi ko kuwa duk wani ɗawainiyar da za a ce kowa ma zai iya yi sai ka ga aikin ba a yi ba misali yanzu mu ce muna so mu gina masallaci muna neman taimako idan muka ce kawai muna neman taimako muka bari ni ma zan ce to ai ga wane zai iya bayarwa wannan ma zai ce ai wane zai iya bayarwa wancan ma yaushe za a yi kenan amma idan muka ce dukkanmu ne za mu yi kowa ya kawo gudunmuwansa sai ka ga mun yi abin da za mu iya yi to mu koya wa yara ɗaukar ɗawainiya kuma yaro in yi laifi kar ya kauce mu koya masa rashin kaucewa yanzu yaro zai yi laifi zai ce ba shi ya yi ba ko ya nuna wanda ba laifin ya yi ba shi ya yi me suke gudu a haka kar a dake su ba to duka ba shi ne gyaran yaro ba yaro in ya yi laifi in yana nuna ba shi ba zai ka kira zo waye in yana da aka ce kai ne kai ni ne nayi to amma ka san ba kyau ko eh to kar ka sake yi kaji kaji zai ji daɗi ya yarda shi yayi kuma ka nuna masa kare sake yi amma idan zaran yana cewa ba ni bane kai ne kuna musu wata ran zaka je ka dauki alhaki ba shi yayi ba kuma ka ce shi yayi ka kama shi kai masa duka a wajen Allah kai laifi saboda haka mu koyawa yara daukar mas'uliyya sannan kuma a bangaren addini mu dinga koyawa yaran mu muhimmancin addini wannan zamu nuna musu ne yayin da zamu dinga tafiya masallaci muna tafiya da su zamu je makaranta zamu tafi da su idan aka zo neman taimako a masallaci kai uba in ka cire naka ka bayar ka bai wa danka wani abu kadan kace ga na ka kai maka bayar kaka zai koyi bada taimako shi ma a masallaci to wannan jaribin yana da muhimmanci ya zamanto dukkan mu muna daukar masuliya na cewa addini mu gaba sannan kuma daga cikin masuliya na mujtama rabtuhum billahi azza wa jal a dinga hada samari matasa ko in ce yara a nuna musu sanin Allah a hada su da Allah ta wajen sanin girman sa baba ina so kai kaza baba ina so ka bani kaza sai ka ce masa in Allah ya bani zan baka kaga ya san cewa Allah ne mai bayarwa in yayin wani sai ka ce a kar kai Allah ya hana a ka zo kai sallah Allah ne ya ce muyi kana cewa Allah ne kullun din nan zai san cewa akwai mai bada umurni wanda shine Allah subhanahu wata'ala wannan kuma zamu hada su da Allah ta fuskar sallah da azkar na safiya azkar na yamma da addu'a kana iya kace da yaranka muna da matsala ina da waye ko wani baya da lafiya ku zo mu yi masa addu'a ku zo na ku hadu ko kuma za ka yi tafiya ka kira yaranka ku zo ku yi min addu'a zan yi tafiya Allah ya dawo da ni lafiya kaga za su gane muhimmancin a roƙon Allah a duk lokacin da aka shiga wata damuwa sannan kuma fahimtar addini fahimtar sahiha fahimtar da yara addini amma kyakkyawar fahimta kada ka bar danka ya tashi da gurguwar fahimta ga addini mal abu zaid mai risala yana nuna mana cewa farkon abin da magabata suka damu da shi shine cusa imani a zakatan yara kanana me yasa saboda zakatan da ba su san sabon Allah ba sun fi karban gaskiya saboda ka yara a nuna musu wato addini ta fuskar da za su wayi addinin kuma kyakkyawar fahimta ta wajen sanin Allah sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nuna musu cewa babu wani wanda zai zo da wani sako bayan annabi a nuna musu cewa sahabban annabi sune masu daraja bayan manzo sallallahu alaihi wasallam sannan kuma a koya musu cewa addinin musulunci nan ba shi ne fiyayyen addini kada a je a ce musu ai ga wani addini ga wani addini ga wani addini su kasa ce to wannan ma addini ne su ba su gane wanne ne daidai ba a nuna musu cewa musulunci shine addini wanda yake cikakke addini da Allah ya yarda ya kammala shine musulunci a nuna musu haka sannan kuma a samu alqudwal hasana wato kyakkyawar jagora a samu kyakkyawar jagoranci uba a zamanka na uba ƴaƴanka a gida malami a makaranta babba a cikin anguwa yayin da muna zaune da yaranmu mu dinga kyakkyawar jagoranci gare su mana kar mu zama makaryata gare su idan yara kana musu kariya za su gane cewa kariya kake yi ko yaro karami baba ina so in bi ka ka zauna zan kawo maka biskit ya ce ka ce za ka kawo biskit ya zauna ka je ka dawo baba ina biskit ba biskit baba kai makareci ne ba zai iya faɗa ba amma ya zai kalle ka zai gane cewa a shekariya ba komai ba ne shi ma wutar in ka aike shi ya kashe kuɗi zai ce baba kuɗin ya faɗi me yasa saboda kai ka koya ne saboda haka ka zamanto kyakkyawan jagora ga ƴaƴanka da kuma ƴaƴan wato mutane na anguwa sannan kuma da riƙon kyawawan ɗabi'u kyawawan mu'amala idan yara suna faɗa a kira su a nuna musu faɗa ba kyawu wanda ya yi kuskure a nuna masa kuskurensa in wani ne ya ɓata kayan wani a nemi wani abu a bashi ai sulhu a raba su wa sulhu khair amma kai da tijo da kulkulanka yara suna faɗa sai kana ihu kana cewa kar ka yadda sai ka kada shi kaga tsohon ya zama wannan shashashan tsoho ne a cikin haƙƙoƙin zama a hanya annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ce da sahabbai kar ku zauna kan hanya suka ce ya rasulullah ba mu da wani wuri nan ne muke zama sai ya ce in kun ce sai kun zauna ku baiwa hanya haƙƙinsa a cikin haƙƙoƙin akwai umurni da alkhairi da kuma hani daga mara kyawu malamai suka ce a cikin umurni da hanin nan akwai wanda wato yaron da yana faɗa da wani ka hana shi faɗa in wani ya ɓata ka nuna masa inda ya kamata ya je in ka sani in ba za ka yi ba to kar ka zauna a hanya sannan kuma a koyawa yara yadda da kawunansu rashin yadda da kai shine abin da yake kashe mutum tun daga gida ka nuna masa shi yana da matsayi yana da mutunci zai iya yi ƴaƴanka sun kai ɗan matsayi kana iya kiransu kana neman shawararsu me ya kamata mu yi ne wani lokacin ma idan ka koyi ayanka wannan tun baka nemi ba wani dan zai zo ya baka shawara baba ga ba su wani nan suna bukatar taimako da ka ba su wani abu kaga da ya zama me wato wani wanda zai al'amiru bil ma'ruf kenan zai nuna maka hanyar shari'a kai ma kai lokacin da ya nuna maka kace kai kuma yaro me kai sani a'a oh wani ya dace ko to gashi ka kai masa zai ji dadi gobe ma in ya gani zai gaya maka to ku nuna wa yara athiqa bin nafs zaman da sun amince wa kansu su ji cewa sun kai su ba da shawara sun kai su yi wani abu sun kai su hana sannan kuma idan muna so mu ga samari matasa nagari na farko a cikin sifofin samari nagari matasa shine saurayi ko matashi wanda ya san cewa addininsa shine biyayyen addini addinin musulunci shine biyayyen addini al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina idan muna ganin muhimmancin addinin musulunci za mu iya sarayantar da komai mu bada komai mu bada karfin jikinmu da jininmu kamar yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka bayar don me don ci gaban addini amma a lokacin da ba mu ganin kimar addini za mu fi ganin kimar gidajenmu kimar abin da muke so mutum zai kashe miliyan 200-500 wajen gina gida amma masallacin miliyan 20 ya kasa ginawa ya san cewa masallacin nan da ya gina duk wanda ya salla a ciki yana da lada ina zai san wannan sai ya san kimar addini saboda haka matasa a san kimar addini musulunci sannan kuma matashi na gari na kwarai shine wanda ya san cewa wannan al'umma tashi ita tafiyayyar al'umma kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wannan al'umma kasancewa mu ɗan Najeriya kasancewa mu bakaken fata kasancewa mu a garin da ba mu da isasshen wuta ko ruwa ba mu da kyakkyawan hanya ba mu da sun yi yawa garin da ko in ce kasar da azzalimai sun addabi kasar ta ruguza ta ta kowace irin hanya kasancewarka a cikin wannan gari ko a cikin wannan kasa kar ya sa kaga cewa al'ummar ka lalatacciya ce a'a kana nan a matsayin khaira ummatil ukhrijat lin-nas mu san cewa wannan rayuwa mai wucewa ce akwai rayuwa dawwammiya duniya gidan ibada ne gidan aiki ne lahira nan ne ake hutawa Allahumma la aisha illa aisha al-akhir sannan kuma matashi na gari saurayi na gari shine wanda zai zamanto hamminsa salah nafsihi wa salah mujtama'i damuwarsa ya zai yi gyara kansa ya zai yi gyara al'ummarsa ya zan yi in yi karatu ya zan yi in yi ilimi na addini ya zan yi in yi ilimi na zamani ya zan yi in yi sana'a in yi kasuwanci da zaran ya fara samun kuɗi to bari in rufa wa kaina asiri babana bari in hutar da shi gyata mata bari in hutar da ita yanzu ban yi aure ba gyata mata take mana girki bari in yi aure in hutar da gyata mata daga girki kaga kenan an fara ci gaba damuwarka ta zamanto ya za ka yi ka gyara kanka ka gyara al'ummarka sannan kuma matashi na gari ta fuskar addini shine wanda zai san cewa kasar da yake ciki tana da daraja a wajen shi ta ina wannan kasa da Allah ya yi mu Najeriya wallahi ba za mu san kimar zaman mu a Najeriya ba sai in ka zauna a wata kasa in ka je wata kasar ba ka samu sakewa kai abin da kake so ba irin haduwan nan da muka yi na wannan masallaci in a wata kasar ce sai an sha wahala kafin a yi ta sai an sha wahala kafin a yi ta amma mu Allah ya kawo mana sauki za mu haɗu matasa samari dattawa a karantar da al'umma addini kuma a tashi lafiya to irin wannan yana daga cikin sanin darajar ƙasarmu kada mu yadda a rusa ƙasarmu ta hannunmu kar a sa mu yi zanga-zanga tawaye zanga-zanga yajin aiki ba musulunci ba ne ana yi ne amma ba addini ba ne yawan masu yin abu ba zai sa abu ya yi kyawu ba lokacin da aka nemi zanga-zanga a Najeriya malamai sun tsawatar ko kuwa wasu sun zo suna ta faɗa me yasa malamai kuke hana mutane bayan kuna ganin zalunci amma da aka zabura aka yi wani duru kadan haka wace irin barna aka yi rayuka nawa aka salwantar dukiya nawa aka salwantar amma abinda aka yi zanga zanga saboda shi din ya gyaru to me amfanin sa ai da mugun rawa gara baka tashi ba ko wani rawan kuma an wani yayi ya samu kudi wani yayi duka zai sha to wasu kasashe turawa suna zanga zanga zaka ji shugaban kasa ma ya sauka minista ma ya sauka an yi zanga zanga to ku zage zanga zanga mun mayar da subsidy din da aka cire amma Najeriya fa ku rayu ku mutu ku yi ihu ku yi dariya oho ko ba haka bane saboda haka duk halin da kaga kasa a ciki kasar ka ce kar ka taimaka wajen ruguzata kar ku shiga kungiyoyin addini na tada hankali akwai kungiyoyin da suke jan samari yanzu ana zuwa ana cewa za a dauki mutane aiki akwai wani kamfani a Algeria akwai wani kamfani a ina ne akwai wani kamfani a ina ne a dabi samari akai su Sahara inda ba uwa ba uba ba san ina gabar ba ina yamma ba a lokacin da sai a nuna musu to inda aka kawo ku ko ku yadda a yi muku training din harbe harbe ko kuma a kashe ku a dole sai a koya muku ta'addanci a baku abin da za ku sha wanda zai juya hankalinku in an shayar da ku kun tsumo sai a karantar da ku in kun je ga abin da za ku yi ga abin da za ku yi to ko da iyayenku za su yi muku magana ba za ku bi ba saboda wancan abin da aka baku kun sha din ya canza siffarku ta maida ku kamar robot kun san robot ko mutum mutumi na roba wanda za a danna remote yana aiki ka zama kamar haka ga ka da jini a jikinka da rai amma abin da aka shayar da kai din ya canza ka ba za ka yi ba sai abin da su din suka gaya maka to kar mu yadda a rusa kasar mu ta fuskar siyasa ta fuskar zanga-zanga ta fuskar kone-kone ba aikinmu ba ne in wasu suna fitina ka shiga gidanku ka kulle kofanka ka zauna shi ne zaman lafiya a ce maka matsaroci din a ce maka ba ƙauyen ni dai ba zan taimaka a zubar da jini ba ba zan taimaka a yi kone-kone ba sannan kuma yana daga cikin ƙarƙashin wannan din ne kuma wato alhadaru min at-taqlidil a'ma ya zamanto mun kiyaye taƙalidanci makauniyar taƙalidanci ma'ana duk lokacin da aka ce wannan abu kaza ne sai mu bi ga wani abu an kawo sai a bi ga wannan kaza an bi ba tare da an tsaya an tantance wannan abun yana da kyau su waye suke yi su waye ne jagororin abin dole a tsaya a duba sannan kuma matashi na gari shi ne wanda zai yi hakuri a dukkan wata damuwa da zai ga kansa al-thabat alal mabda wato tabbatuwa akan abin da ya fara bin Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam biyayya ga iyaye hakuri akan haka ba zai sai ya canza ba da gaskiya sifa na abin nan saurayi ko in ce matashi na gari shine al-yamla faraghahu bil mufid saurayi na gari matashi na gari yana cika lokacinsa da abu mai amfani yau bai da aiki to ba zai je ya samu majalisa yana hira ba yau ba aiki to bari in samu lokaci na daukar darasi a halari ne zan karanta a iziya ne zan karanta ya samu lokacin da zai je makaranta yau ba ni da aiki bari in je sadar da zumunci yau ba ni da aiki bari in zauna in haddace Qur'ani yau ba ni da aiki bari in wanke kaya na bari in je gidan mama in wanke mata kayanta kana nan saurayi ka kai shekara 20 25 30 har yanzu mamarka ita take tsugunawa ta wanke kayanta kuma wai kana so ka samu albarka ko ba haka bane ko babanka ya tsufa ya ci barka ita take wanke kayansa yi wa iyaye hidima fa ba karamin abu bane da su zaka samu duniyar da su zaka samu lahira wata kissa da naji qissatu ra'i'a wani ne mutumin da ya wato Allah ya bashi ƴaƴa mata guda biyar bai da maza mata biyar ya samu matar shi ta rasu masu neman aure suka zo masu neman aure suka zo sai auren da ta ɗaya ya auren da ta biyu ta uku ta hudu ƙananan kenan ita babbar da mai neman aure ya fito sai ta ce a'a ita ba za ta yi aure ba za ta yi wa babanta hidima har Allah ya hukunta abin da zai hukunta tana babanta hidima tana masa girki tana wanke masa kaya har baba ya rasu aka zo rabin gado gidansu ne guda daya aka ce za a sayar da gidan a raba gado shikenan ba yadda aka iya ita kare ba ta yi ta sayi gidan ba ko ta mallaki gidan ba an zo za a sayar da gida ashe baba ya rubuta wasiya a wasiyar da ya rubuta shine kada su fidda ƴar uwarsu din a gidan har sai ta yi aure domin zaman da ta yi din don maslahar su ne amma ba su ji ba aka kira mai sayi gidan wani ya zo ya sayi gida ya biya kuɗi aka raba sai aka bata notice na wata shida nan da wata shida ita ne mata nemi izini tana neman alfarma a bata wata shida kafin ta bar gidan kafin nan za ta samu gidan da za ta koma tana cikin zama kafin wata shida ya cika sai ga mai gidan ya zo ta zo ta firgita kanje ya zo ne zai fidda ita yana fara magana kai hakuri lokacin a ki tsaya ba wannan ne ya kawo ni ba abin da ya kawo ni na zo ne ina neman auren ki in kin yadda zan aure ki gidan shi ne sadakin ki in kuma ba za ki aure ni ba na baki gidan kyauta me yasa ya ta samu wannan saukin biyayya ga iyaye saboda ka biyayya ga iyaye wallahi ba karaman ni'ima ba ce Allah ne ya ce mu bi su imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu ukfin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wa habid lahumu janaha dhulli min ar-rahma wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira amma yau matashi yana duka mahaifinsa yana zagin mahaifinsa ha baba zai ce kai ba zan yi ba kyaci ma za ta aike shi yana gunaguni wannan yanzu zai samu alkhairi ni kam na gani wanda bai samu alkhairi ba ya buci cewa iyayensa kashe mutuwarsa ba ta yi kyawu ba wannan kuma yana daga cikin abin da annabi ya faɗa Allah yana gaggauta su albaghi wal uquq zalunci da buci cewa iyaye Allah yana gaggauta su saboda haka duk wani matashi wanda iyayensa suna raye to lokaci bai wuce ba ka nemi yafiyarsu duk alkhairin da suke so kai musu ba sai sun nema ba don akwai lokacin da zaka rabu da su kuma zaka yi nadama in baka yi ba sannan kuma an yahdar al-afkar al-haddama wato saurayi nagari yana kiyaye tunani mara kyawu aqidu mara kyawu irin aqidu wanda suke rusa aqidar sunna ba sa saka su duk lokacin da aka kawo wata aqida ta qur'aniyun ko in qala qatu ba sa son hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam baraka gan shi a wajen ba me yasa don kin hadisin annabi kin musulunci ne gaba daya ba zai yi mutun yi addini babu annabi ciki ba sallallahu alaihi wasallam mutun yake yi wannan ko kuma afkar na ilhad na kin ma akwai Allah ko ma kin ma akwai hisabi duk wannan akwai masu irin wannan tunani ba su yarda da azaban kabari ba ba su yarda da kaza ba ba su yarda da kaza ba irin wa'annan munanan tunani mutun yake sace su sannan irin tunare da yake zuwa mana na zamani na ga wani abu zaka kudance mutum yayi hattara ko alaka da ɗan damfara M419 ga sunan scammers suna nan iri-iri mutum ya kiyaye su a ga wani kamfani ya zo in ka kawo kuɗi kaza a ƙarshen kaza za a baka kaza duk ai hattara da su addini ya riga nuna mana wa halallahu al-bai'a wa harrama riba ayi saye da sayarwa na zahiri an sani amma a ce ka kawo kuɗi kaza ko kuma ka kawo mutane kaza in ka kawo mutum kaza za a ɗaukaka darajar ka kaza duk wannan shirme ne mutum ya je ya ɗauki fartanyansa ya je ya yi noma ya ɗauki gatarinsa ya je sare itace ya ɗauki jarinsa ya je ya kasuwanci ya je ya sana'arsa ya ci halaliyarsa amma duk wannan kasuwanci na zamani da sunan kasuwancin nan to ai hattara da su sannan kuma matashi na gari shine mutumin da yake wato nisantar wato kasala cikin addini kasala cikin addini akwai wanda suna neman sauki cikin addini ana bin irade da sauki ana bin mazhabobi ni malikiya ne dan malikiya akwai tsanani sai ya ce to a shafi'iyya ya take a shafi'iyya ba komai sai ya ce da kaura zuwa shafi'iyya in a hanabiya ne yafi sauki na kaura hanabiya in hanbaliya ne yafi sauki na kullun yana kaura a tsakanin mazahib me yasa yana neman sauki malamai suka ce duk wanda yake neman sauki cikin addini ta irin wannan zai zama zindiki addini yadda yazo haka za a yi shi in abinda annabi ya faɗa yazo da sassauci kai da sauki in yazo da karfi kai shi da karfi المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف كوكو مؤمن مي كارفي كارفين ايماني كارفين جيكي يافي الخير اكن مي راوني كركاي ددا كسالا كو اليمانجي مثالي منا دا ليما ا مسلاجي كار مو دوكي ليمان كولين يانا كارانتا مانا ان نذيراكا والعصر ان الانسان تو ران دا امام يا كاما مانا سبي سم ربك الاعلى سي كجي انا تاكي وني يانا غيارا مني liman ka tsawaita abin yadda annabi yake yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wadduri ba wa kitabi masur zuwa karshen sura asallar asma'i ya karanta idza zulzilatil ardu adika rako'i biyu amaran juma'a fa yana karanta alif lam mim as-sajda tanzilul kitabi la rabbi a raka'a ta farko al ata'ala al insani a raka'a ta biyu ko ran juma'a to haka za a yi amma idan aka lura da yanayi a akwai hadari ya taso a akwai zafi a akwai sanyi mutane in akwai wani yanayi to sai liman ya bi yanayin da ake ciki amma ba don mutane suna so ba ina fata an gane to ba abin sauki sauki cikin addini inda addini gaba daya saukake yake duk inda kake ganin sa ba saukin ma saukin ne sannan kuma mutum ya zabi wato saurayi na gari ko ince matashi na gari kullun in kaga abokanansa zaka yaba masa iyayen mu haka suke idan mutun ya zo da abokin sa gida baban zai tambaye ka waye wannan abokina ne dan waye dan gidan wane ne in an san mutumin kirki ne shikenan sai a kyale ku mutum in an san ba mutumin kirki bane sai a maka shedi ka kiyaye shi mumini na kwarai yana zaban aboki na gari ka zamu abokin da Allah mu zo mana mu dinga karanta alqur'ani duk sati muna karanta muna haddar safa biyu biyu ko safa uku uku a fara da kadan kadan misali tabin ahlari agun malam wani mu je mu sa 40 hadisi agun malam wani kafin nan zuwa ramadan zan haddace sura kaza ko izu kaza a dinga irin wannan gasan a karanta mutun alfiyan ibn malik ko shatibiyya ko mutun na hadisi a dinga karanta irin waɗannan abubuwa sai kaga matasa za su tashi a cikin anguwa iyayen ƴaƴa mata suna Allah Allah masu ku zo kuna neman auren ƴaƴansu ba ku zo ba maza a neme ku amma sai kaga saurayi ya tashi wando jeans din nan wai a babbashe a fashe nan a fashe nan a fashe kace mahaukaci ne kace mai hankali ne gashin sa ba tajewa gefen nan a aske gefen nan ba aske ba saurayin musulunci bane saboda haka a dauki abokane na gari wanda in kun hadu in kace su wane ne al-khulafa'ur rashidun zai ce maka Abubakar Umar Uthman Ali in kace su waye al-a'immal arba'a zai ce Abu Hanifa Malik Shafi'i Ahmad ko annabi ayi naka aje shi a Makka ayi ne su a Madina yana da wannan mabadi nasir amma zaka ga aboki ya san Manchester, Real Madrid, Liverpool, waye waye, Messi, Ronaldo, duk an sani. Amma da zaka tambaye shi sabon annabi, sai yazo yana karanta maka limaman garin su. Sannan kuma saurayi na gari, in ya tashi aure, zai zabi mace saliha ma abociyar addini. Zai zabi gida mai addini. Sannan ya auri ma abociyar addini don addini baya bin kyalkyal ana fata an gane saboda haka ayi aure saboda addini ayi aure kuma da kyakkyawar manufa bari in yi aure in kare mutuncina man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj sannan saurayi na gari yana biye ga iyayensa har Allah ya masa budi duniya da lahira kamar da muka gabatar sannan kuma zai dabi'antu da dabi'a ta musulunci saurayi na gari idan yana magana gaskiya ce in yayi alƙawari yana cikawa in an bata masa rai zai yi hakuri ba zaka ga yana kokuwa ba baraka yana zage-zage ba, bayya sata, bayya ɗauke-ɗauke, in wani ya manta kayansa ma zai ɗauka ya kai masa. Idan aka sa waya a masallaci bayya sata, in an bar takalmi a wajen masallaci bayya ɗaukawa, ko? Haka ne? Allah ya gyara. Wayannan su ne kaɗan daga cikin sifofi na matashi nagari. Muna roƙon Allah ya dace da mu ga dukkan alkhairi, ya gafarta mana, ya gafarta iyayenmu da malumanmu. Kuma ire-iren waɗannan darussa da ake yi ɗan uwa ba matsala ce da za mu haɗu a jalsa guda mu tashi ba. Kowa ya je ya tambayi kansa, ya mu'amalarka take da iyayenka? In sun riga ka gidan gaskiya, to wani irin himma ka ɗauka na yin biyayya da za ta iske su, na yin sadaka, na yi musu addu'a ko sadaka jariya in kana da shi? In kuma suna da ‘yan uwa ko dangi, wani irin gudunmuwa kake wa iyayen, wato dangin iyayenka, domin su rayayyun su ji daɗin zama da kai, matattu kuma lada isa gare su? Wannan yana da muhimmanci matuƙa. Sannan mu duba mu gani, idan akwai samari waɗanda sun bar hanya cikinmu, wasu suna shaye-shaye, wasu suna bin ‘yan mata suna lalata su, wasu suna gashi ga abubuwa ne mara kyawu, to mu samari wanda Allah ya sa wannan ɗin ba halinmu ba, me ya kamata mu yi? Ba wai mu kaurace musu muna zagin su ba, a ya za mu yi in za mu iya mu tsamo su daga wancan musiba da suka auka ta? Wannan zai faru ne idan muka tanadi kawunanmu. In mun shirya kawunanmu muka ɗauki lokaci, insha Allah za mu samu nasara na gyaran al'ummarmu. Babban abu kuma mu dinga addu'a. Limamanmu na masallatayya, malaman masu darussa, a dinga yin addu'a ga samari. Allah ya gyara halayensu. Allah ya haɗa kawunanmu akan bin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam. Muna roƙon Allah ya gafarta mana, ya gafarta iyayenmu da malumanmu. Bukatunmu na alkhairi kuma Allah ya biya mana. Abinda muke tsoro Allah ya kare mu. Ƙasarmu Allah ya wanzar da lafiya ciki. Waɗanda suke addabanmu a nesa ko kusa Allah ya mana maganinsu. Walhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله kawai na mubiri ne a cikin mahimmanci ko da gaske daga gwamnatin halayi na jihar Borno, shirin da mustapha imam wanda alamar da ta sirri ne a ƙarshe da kawo su cikin hannun na mafarai da kuma shi shi ne kuma matasa na ƙasa bayan haka wata mutum sakatarwar mutum da ya zama a mataki na ƙasa. Muna roƙon Allah da kuke sanya a halin da ya yi ya ba da ƙoƙari duk wani jari da ake so a taɓa a gare da matashi ma. Babban abin muhimmanci shi ne da kuma da malamin faɗa, ko wanda ya rage in ya koma gida to ya je ya duba yaya yaya dangantakarsa take da wannan mutane da al'umma, inda kake daidai da godewa Allah ta kare himma, inda kake da kurakure ko nake da kurakure ne tsayu na gyara ka gyara. Muna fatan Allah da kuke sarki ya tasirantar da wannan takarda ta malamu. Allah da kuke sarki ya sa ya yi su kullum kuma a ganta a cikin gaban mu ikon Allah da kuma da ba. Lokacin da tsaya nan mai marama da baƙin da suka iso wannan wuri a lokacin lallai akwai girmamawa mai matuƙa mai girma bi martaba sarkin katagun Alhaji Umar Faruk na biyu. Allah ya ƙara masa albarka, Allah ya ƙara masa ɗaukaka, Allah ya masa nisan kwana mai albarka, Allah ya tsare wannan masarauta tasa, saboda martaba ya samu cewar za a gabatar da wannan muhadara da wannan malami mai girma zai gabatar a wannan gari a cikin wannan masallaci. Martaba ya aiko ɗaya daga cikin waɗanda mun san su, shine Malam Husaini, ɗaya daga cikin masu fure hutuba a masallacin mai martaba sarkin katagun. Malam Husaini, muna maka barka da zuwa. Allah madaukaki ya saka ma da alkhairi, Allah ya saka mai martaba da alkhairi. Kafin lokacin da na tashi ban san shi mai girma karufin katagun Alhaji Abdulkadir Ali Shira, wanda shi kan sananne ne a gurinmu,
duk wata hidima ta addini zaka ga mai girma daga cikin gari musamman ma ban taba tsammanin an yi wani taro a cikin masallacin nan taron nan na foundation ne da za a raba wani abu ko kuma na wa'azi ne ko irin wannan wanda baka ga mai girma daga ciya iso ba muna maka barka da zuwa ko muna fatan Allah madaukakin sarki ya saka maka da alkhairi kuma kamar yadda mallam ya faɗa lallai kusan in aka tarbiyantar da mutum akan abu wannan kungiya mun san alakar mu da mahaifinsa da yadda muke da shi kuma shi ma haka ya taso dukkan hidimar addini bude masallaci waye sulhu tsakanin ma'aura muna fatan Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya kara masa karfin gwiwa Allah madaukaki kar ya gajiyar da shi kuma Allah ya bashi dauriya a cikin wannan hidima da kuma mulki da nauyi da Allah madaukaki ya dora masa Alhaji Ahmad Muhammad wanda muka fi sani da Unkuji magajin Baushi magajin Alƙwara wanda shi ga mallam yazo mallam zai san shi shi ɗani ne ga Alhaji Ali Muhammad Ƙwara wanda mu kuma Alhaji Alƙwara abin alfaharinmu ne musamman ne mu mutanen Azare a cikin wannan ƙasa abin alfaharinmu ne kuma godiyar da muka yi wa Allah Allah ya sa Ali yayi lafiya ya kare lafiya duk wani mugun sharri ko mugun manufa bai same shi ba akan gadan sai ya mutu ma'ana ba wani ne ko wani sharri ko wata fitina ta same shi ba Allah ya tsare shi muna fatan kai ma Alhaji Ahmad Muhammad Kuji yadda Allah ya tsare boshi har ya koma ga Allah lafiya kai ma Allah madaukaki ya tsare ka Allah ya baka kariya Allah ya baka juriya Allah ya baka hakuri na wannan aiki da ake yi shi ma gashi yazo da yake hidimar ta matasa ne kuma shi ma daga cikin abin da ya sanya a gaba akwai gyaran matasa musamman mu dai wannan gari namu mai albarka muna ganin kokarinsa muna ganin ayyukansa muna masa barka da zuwa wannan guri Allah madaukakin sarki ya saka ma da alkhairi Allah ya yi kyakkyawan karshe yan uwa musulmi abinda mallam ya gabatar baya bukatar taliki abu ne wanda yake wadihan turawa suna cewa very apparent a fili yake fatan mu shine Allah madaukakin sarki ya bamu ikon aiki amma duk da haka a matsayinmu na wannan kungiya mai albarka kungiya ce da Allah ya yi ta kuma malumanmu da shugabanninmu suka karantar da mu mu girmama mu mutunta duk wanda Allah ya girmama ya mutunta shi da haka a matsayin mai martaba ya turo wanda zai wakilce shi a wannan guri kuma mu mutanen wannan gari mun san alakar da take tsakanin mai martaba da mai girma sakin kasuwar Katagum Alhaji Musa Bello Kitabu wa Sunna wanda ya gina wannan masallaci mun san alakar sa da mai martaba muna fatan wannan alaka Allah ya kara mata karfi Allah madaukaki ya kara dankon zumunci da soyayya tsakanin su dan haka shi wakili mai martaba da kuma shi Alhaji Ahmad Muhammad Unkuji zamu ba su damar minti biyar biyar kuma biyar din ta musulunci su yi jawabi a takaice amma ba a jawabi ba mai martaba yayi da haka shi Alhaji Ahmad